ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشرين دبيو غوتن شابيو وتن ذي الحج شكرة دبو إيد إلي حدود ثلاثين ترى هجرية والنشين إلى جيل بيو غوتن ترى شكرة دبو بيو دشا تقص ميلادية زم دورا كان عند مكتبيا أتشين كرتون تابنا في البخاري. هنا كتاب المغازي. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. ثم يدم كفر أجياء إمام البخاري زي من بيان تأنا النبي يشق مكة صلى الله عليه وسلم. منا مزنا نئة كم فتح مكة تأنا من ذا الله يشق مكة. ثم النبي يشقني من أعلى مكة يشي وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. الليث ده إمام البخاري كاو أنا شيني ليث ابن سعد الإمام. amma akwai kamar anan ya kawo shi dole ya kamata a samu muallaq ne, in an ce muallaq kamar ka faɗi magana akwai wani a tsakaninka da wanda ka danganta magana din. Misali, baka rayu da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ba, baka san shi ba, baka rayu da shi ba, ma'ana zamanin sa yana gaba da zamaninka. To sai ka hakaito wata magana cewa ya ce. To idan ka ce ya ce ɗin nan, to wani zai iya tambayanka ya ce a ina ka haɗu da shi ya ce. Kenan wannan tambaya da aka yi ma yana nuna cewa ya kamata ka ce wani ya gaya maka cewa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ce. Tunda akwai wani a tsakaninku, akwai wasifa a tsakaninku. Yanzu a nan gurin kaga da yace wa qalan lais, to ya kawo shi ba ni sunan shi, ya kawo shi muallaq ne, amma ya kawo shi mausul da cikakken isnadin sa a cikin kitabu باب الرفع على الراحلة كتاب الجهاد. كنا تونا أنا بام لابار اللوكة عند النبي يشيغ مكة يشي دقن أعلى مكة تسمم مكة يشيغ تو ذا أجي أمان إلاني ورن Nafi'u Mawla Abdullahi dan Umar yana faɗa yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama aqbala yawm al-fathi min a'la makkah. Dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ranar fathu makkah min a'la makkah, an ce min a'la makkah wato daga kuda, daga saman makkah, wani wuri ne da ake ce da shi kuda ko kada, to shi ne wurin da Annabi ya shigo. Ala rahilati, akan abun hawarsa, yana goye da Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid khadimin shi ne mai yi wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wato hidima. A tare da shi akwai Bilal ladaninsa mu'azzinuhu, a shi ma tare da shi kuma duk akwai Usman ibn Talha. Shi Usman ibn Talha min al-hajabati, abinda ake nufi da min al-hajaba wato min al-sadana, wato masu kula da ɗakin Allah, waɗanda makullan ɗakin Allah a hannunsu yake, su ne ake ce da su hajaba. Daman shi ɗakin Allah ɗin akwai wasu mutanen da tun asali a tarihi iyayensu da kakanninsu su suke riƙe da makullin ɗakin Ka'aba. So ko da Annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama bai karɓe makullin daga wannan zurri'a tasu ba, sai ya bar musu, bai ce a ni Annabi ne ba, makullin ɗakin Allah dole ya zama yana hannuna ba, saboda riƙe makullin ɗakin Allah wani matsayi ne, daraja ne, sai ya ce bari in bar muku ku ci gaba da wannan daraja ɗin. Duk kakanninsu haka abin yake, yanzu ne ban sani ba, ko kuma ta canja ko bata canja ba, ko har yanzu yana nan dai a wajen zuri'arsu ban sani ba. To amma dai shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musu. To sai mu riƙe shi wannan mutumin Usman ibn Talha, sahabi ne Usman ibn Talha, yana daga cikin waɗanda suke riƙe da makullin ɗakin Allah. Idan har yanzu wannan makullin yana hannun mutane ne ba a hannun gwamnati yake ba, to ƙabilar ko kuma zurri'ar Usman ibn Talha ne, sahabi a Makka. Shikenan yace hatta anaka fil masjidil haram, wanda Allah ya ci gaba da tafiya sai da ya durƙusar da dabbarsa a masallaci, ya taho ne da shi da waɗannan mutane, bai tsaya ko ina ba, sai ya durƙusar da dabbarsa a masjidul haram, a masallaci ne alfarma. Sai Annabi ya fa amarahu an ya'ti bi miftahil bayt, sai manzo Allah ya ce da shi Usman ibn Talha, ka je ka kawo mana makullin ɗakin Allah. Fa amarahu an ya'tiya bi miftahil bayti, albayti huna baytullah, ɗakin Allah, baytul haram kenan, masjidul haram. A wata riwaya, kamar yadda malamai suka kawo a wajen Imam Abdulrazzaq, duk shi ana cewa mursal ce, mursal az-zuhuri, da ya tafi sai ya jinkiri, shi Usman ibn Talha bai kawo makullin da wuri ba, sai ya daɗe yana jinkiri. Manzo Allah ya ce jiransa, wato aka ga Annabi yana ta gumi, yana tsaye yana jiransa, yana ta gumi, yana ta gumi, yana ta gumi. Annabi yana cewa ma ya hadisuhu, me ya tsare Usman ibn Talha bai kawo mana makullin nan ba, ma ya hadisuhu. Sai wani daga cikin sahabbai ya ruga da gudu, ya tafi ya je ga ina Usman ibn Talha yake, me yasa bai kama kulli ba? Ka san me ya faru? Shi mahaifiyarsa ba musulma ba ce, shi Usman ibn Talha ne. A lokacin da ya je zai karɓi makullin a wajenta, sai take ce da shi, wannan mutumin, tana nufin Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam, wannan mutumin in ya karɓi makullin nan na ɗakin Kaaba a wajenku, ba zai sake dawo da shi ba. Yayyayyai ta ba shi makulli tsohon nan take ta ba da makulli. To wannan shi ne dalilin jinkirin. In ya karɓi makullin nan, to ba zai ba ku ba. Shi kuma ya tsaya ya ce da ita, ki ba ni, Annabi ya ce ki ba da makulli zai shiga ɗakin Allah. Annabin Allah ne, ki ba da makullin nan, za a dawo da shi. Da yana so da tuntunin da ya karɓa. Da ƙirji ya samu ya rinjaye ra'ayinta, ta ɗauki makulli ta ba shi. Ana zuwa aka zo sai aka buɗe, shi Usman ibn Talha ya buɗe makulli, ya buɗe da makulli. Fa dakhala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya shiga Al-Ka'aba din. Ashe ɗakin Allah ma sai an sa masa makulli? To wannan fiqhun da malamai suke cewa shine duk wani wurin da yake yana da muhimmanci, yana da kyau a rinƙa rufe shi. Kai ko wanda bai da muhimmanci ma, a rinƙa rufe shi. Asali ita ƙofa an yi ta ne a wuri don a rinƙa rufe ta. Aibu ne a tarar da ƙofa a buɗe wangane koyaushe. Abin mamaki ne a tarar da ƙofa a buɗe. Daidai shi ne a ga ƙofa a rufe. Don me dama an yi ta ne don a rufe? Da wurin bai da muhimmanci, to da ba za a rinƙa rufewa ba. Yasa ko ina da kake gani mai daraja sai ake rufewa. Kowa ne zai shiga gidansa ba yana rufewa ba? Masallaci ma sai ake ƙofa. Saboda me yana da muhimmanci? Da a ce za a yi masallacin nan babu ƙofofi, ko kuma da ƙofa ta shiga ce kawai ba a kulewa. Ina jin da wata rambara ku lokutar da wannan katadin ba. Don wani zai zo da daddare ya naɗe shi ya gaba. Ƙwarai kuwa. Wallahi naɗe shi zai ce. To ana kulewa. Yanzu nan muke magana da Fathul Bari, na ce masa ni na ga ƙur'anin masallacin nan suna raguwa, sai mu sa ƙur'ani wajen 500 ko kusan 1000. Masallacin nan akwai ƙur'ani ya kai 1000, amma sai ka zo bayan wani lokaci sai ka neme su ka rasa. Na ce ya aka yi ce wala kwashewa ake yi. Kwashewa ƙur'ani bai yanzu wani ne zai je sai ya cire kuɗinsa ya bari fi sabilillah don a kawo mutane su karanta isa mulada. Wani kudin saboda tsabar son zuciya, idan ya zo da ya yi karatu yana duba ya gaba kowa, sai ya soke shi ya tafi da shi. Wallahi sata ƙur'ani. Ban sani ba Bahaushe ko ya samu wani nassi ne cewa ƙur'anin masallaci halal ne ya ɗauke uku. Wannan kaga da mai gadi da ƙofofi ana rufewa ana waye sauran. Wannan kuma zai sa maka gane tarbiyyar da muke da ita. Mutane yanzu kamar misali an idan sallar asuba ne an yi karatu an tashi, wani sai zo ya zauna a masallaci, tunda masallacin Allah ne, sai zauna sai ifta. Kowa ya tafi gida fa, mai kwanciya ya tafi, mai gurin aiki ya tafi, shi kuma tunda nan masallaci ne, to bari ya ci gaba da zama. Na'am, yana da kyau ka ci gaba da zama. To amma kuma ka'idar masallaci, in an fita an gama karatu ana rufe shi. ta sisi ta rikici da mai rufe masallacin dan me za a rinka rufe masallacin Allah a cikin mu fa wallahi malam sai mutum shi kadai ya zauna mai gadi yana jiran sa dan shi kadai kaga yana da bukatar ya rufe ya tsaya a waje rin kula sannan masu shara su zo su yi abin nan sai a ta rikici da mutane yanzu duk ranar Alhamis akwai mata daga cikin unguwa masoya Allah da suka yi mana magana suka ce duk Alhamis da yamma a ba su dama za su rinka zuwa suna tsabtace masallacin nan washe gari Juma'a kenan duk Alhamis da yamma to ranar Alhamis din da yamma bayan la'asar za ga wasu suna zaune na karatu da an ce a tashi za a yi shara sai rinka hararar mutane wani ma zai tashi ba sai an zo an yi da gaske yana ganin mata fa suna shigowa da tsuntsiya shi sai zauna shi ai bawan Allah ne shi ne tsoron Allah ne shi ibada yake tarbiya tana da kyau mutum za ga shi da gemu da sifar addini amma yana da karancin tarbiya ko mutum ya zo masallaci bayan sallar isha'i an yi karatu an gama an yi sallah kowa yana fuffuta ana ta kashe wuta sai kama dan me za a rinka kashe mutane wuta a to kana biyan kudin wuta ne na masallaci da ba za a kashe ba ka taba zuwa an ce ka bada ka ce yau a gaya ma nawa ne bil din kudin masallaci kuma ana kawo mana bil din muna ta rikici da yan nefa wani lokacin mu biya wani lokacin mu ce ba mu da kudi ko ka taba zuwa ka ce ga kudinka na diesel injin da ake tayarwa yana kona mai wallahi mutum dan shi kadai sai a zauna minti 15 ana jiran sa wai yana rike da tarbi ko yana karatun qur'ani shi bai tashi ba sai ya gama ko mutum ya ci sallah sai ka ce sallau akwai wani kwanaki da aka yi mun aka ce wai in ya kama sallah anan sai ya awa biyar nan nace in ya zo yana ku dauke shi can can ku fitar da shi ku sashi a haraba a cikin wannan sallar sa wallahi wani yaro ne malam ita sallah masu gadi su za a rufe masallaci karfe 9:30 10:10 har 10 yake kaiwa sallau ita sallah kuma ana so a rufe masallaci shi kuma yaki fita nace daga shi za ku cancan sai ku dora ka ku hana sallah ku sa shi a harama nan ita sallar sa su share wasu goshi su ce ko mutum ya zo ta faɗa cewa dan me yasa za a ce wai za a rufe masallaci wai yace ma a rufe masallaci waya ce a rufe masallaci hukumar masallaci ta ce a rufe masallaci ba yanda za a yi kuma bar masallaci a buɗe haka wani ya zo ma cikin dare zai ya dasa mana wata tsiyar da asuba ya zo ya mana barna dole sai a rufe kaga wannan duba ɗakin Allah ne ina so mu kulle alaƙar abin da fiqhun da muke ciki kaga ɗakin Allah ne makullin ma ba a hannun annabi yake ba kuma shi kansa annabin sai da ya tsaya ya jira aka ɗauko mu kullum aka buɗe bai ce ni yanzu ni annabin ne za a zo ana ina ta jira a balle kofar ba ka gani duba tarbiya amma ni da kai yau yaya kuma yanzu kaga masallacin nan malam tun karfe 12 ake buɗe shi ba a rufe shi sai karfe kusan 8:30 na dare yanzu duk wannan lokacin bai ishi mutum ya karatun qur'ani ya salati annabi ya zikiri ba sai a zo ana rikici da shi bayan sallar isha'i an gama karfe 9:30 saura ko shi ba zai fita ba ga baranda mai kyau muna da ita tafin wani masallacin da tayil da komai bayan mutum ya ta sallarsa a gurin ba to amma sai a ta faɗa a ta zagi mai gadi ana cin mutuncin mai gadi saboda laifinsa shi mai gadi mai talaka ne in bai da aiki ai gadi yake a zazzage shi a yi mai kata-kata banza an zo ana kuna mutane rashin kunya kuna karatara yanzu ana waye ya rashin kunya kai da aka ce ka bi ka'ida baka bi ka'ida ba so duk wuri ne muhimmanci ana rufe shi kuma in makullin nan ba a hannunka yake ba sai ka yi haƙuri ka jira mai makullin ya zo haka yake faruwa mu ma nan da muke limanci muna zuwa wani lokaci wannan ƙofar ni ka ga nan ban da wannan makullin ƙofar nan wallahi in na zo na same ta a rufe sai dai in ta kwankwasawa sau da yawa zan zo an kusa ta da sallah ina waje sun rufe ladanan nan su ma daga cikin shirin su kenan sai su kule kofar da liman zai shigo wallahi zauna in ta kwankwasawa ana lafiya sai dai inda ana ƙadda kama mace sallah sai na yi kwana sai na juya in masu haƙurin suna nan in haƙuri in kuma cikin fushi ne in yi zage-zage na nima ƙwarai da gaske to amma yanzu ni tunda ba ba a hannu na yake ba, dole in haƙura. In na zo na shiga masallaci a rufe ne, ko na zo wata rana ko da daddare ko na abu a rufe ne, sai in nemo mai gadi in ce a buɗe mun zan yi wani abu, baran ta zage-zage in ce a ɓalle ba. Tarbiyya kenan. Gidanka akwai ɗakuna, mukullai suna wajenka, dole a jira baban ya zo a buɗe. Shagonka akwai mai kula da shago, ko kai ne alhaji ba kai kake rike da mukullan shagunanka na kasuwa ba, dole ka jira storekeeper mai kula da mukullan nan ya zo ya buɗe maka. Kuma ba za ka zo kai ta zagin su ka ce kaza ba, saboda shi talaka ne ba. Don Allah mu kula da wannan, kuma mu ɗauki wannan fikihu. Ni kam wannan hadisin ya burge ni ta yadda na ga haƙurin annabi. Ka duba da su bilal da suwaye, da annabi zai iya cewa a ɓalle ƙofar. Malam tsayawa rana tana dukan shi wallahi. Yanzilu alayhi, gumi yana ta zuba yadda ka san, kamar yadda ake masa wahayi. Yayi gumi sharkam har sai da ya ce ma ya bai sahu, me ya tsare shi bai kawo makullin nan ba? Shi ne wani ya zuga da gudu ya tafi ya je ya bi kado, ashe ma ita ce ta hana makullin. Mun riƙe wannan? To Allah ganar da mu. Shikenan ana kawo makulli ana buɗewa, annabi bai faɗa ba, bai ce kaza ba, ba daka rasulullah sallallahu alaihi wasallama, annabi sai ya shiga ɗakin. Yanzu ina so mu riƙe a tarihi, dan ana ta saɓanin annabi ya shiga ɗakin ka ba, ya yi sallah, ya taɓa sallah a ciki ko bai taɓa yin sallah a ciki ba. Saboda ai ita Ka'aba ba ce aka yi a fuskance ta ba, ba ce aka yi a kalle ta ba, to wanda ya shiga ciki ina zai kalla? Ko? Sannan ana sallah ne a kalle ta, to in ka shiga ciki ka yi sallah ka kalli ina? To shi ne za mu ji anan annabi ya shiga. To abu na biyu, dawa-dawa annabi ya shiga Ka'aba, ya shiga da Usama ibn Zaid, ya shiga tare da Bilal, ya shiga tare da Usman ibn Talha. Fa makasa fihi naharan tawila, abun mamaki annabi da ya shiga, rahimakallah, ya shiga ya zauna rana mai tsawo, lokaci mai tsawo a cikin masallaci, a cikin ɗakin Ka'aba din, naharan tawila. Wasu suka ce yukabbiru wa yusalli wa yad'u, tun da ya shiga yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, in ya gaji sai kabbara sallah, ya ta sallah, ya ta sallah, ya ɗaga hannu, ya ta addu'a. Wato wani lokacin, Allah ka yafe mana, abinda yake ba ni tsoro, yake ba ni tausayin kaina da ɗan uwana, a ce wai yau ga annabi yana ta sallah, yana ta addu'a. A karin kalla, annabi yana ta sallah, yana ta sallah, yana ta addu'a, shi ko annabin nan me yake roƙa? Allah fa ya yafe masa, garanti shi kam ya san shi ɗan aljanna ne. Yana yi ne don ya koya mana, sannan kuma yana roƙan mana alheri ne mu. Shi yasa duk mutumin da Allah ya nufe shi da alheri a rayuwarsa, za ka ga baya wasa da addu'a da sallah. Kar ka yaudari kanka, yawan yin sallah, yawan yin addu'a alama ce ta alheri da Allah yake nufin bawa, don ko ba komai yana kusa da Allah. Kuma yana nuna mana ba za mu taɓa iya rayuwa ba ba tare da mun roƙi Allah ba. Ud'uni astajib lakum, ku roƙe ni zan amsa muku. Yanzu ni kai ka isa kai wani abu ba tare da kayi addu'a ba? Addu'an nan yadda ka ga ibada, yadda ka ga abinci haka take, da daɗi ma ka ta roƙon Allah, ka ta roƙon sai ka ji wani nutsuwa, ko bai baka abin a take ba, sai ka ji wani abu, ai kai addu'a. So kar mu rabu da addu'a. Makasa fihi naharan tawilan yusalli wa yukabbiru wa yad'u, lokaci ne tsawo tun da aka shiga, su sabai ƴan rakiya suna kallo, su ma suna ta yi, yana ta kabbara, yana ta Allahu akbar, yana ta sallah, yana ta addu'a. Saboda Allah sai an roƙe shi dole, don shi ne mai abin bayarwa. Kada wani ya taɓa jin ya kai wani matsayi yana da wata wadatar da ba zai daga hannu ya roƙi Allah ba, karka yadda ka yi wannan. Addu'a ibada ce, addu'a rayuwar mu'mini ne. Da addu'a Allah zai baka abin da biliyan dubu ba za ta baka ba. Kuma uwa uba abin da nake so ku gane shi albarkacin addu'a. Yanzu kaga dai ai aljanna muke nema ko? Yawwa. Duk lokacin da kake ta maimaita kana roƙa, kana roƙa. Yau in Allah bai karba ba, to gobe zai karba. In bai karba gobe ba, jibi zai karba. To shi kuma lamarin Allah in kai addu'a ya riga ya karba. Kuma kun san an roƙe shi yana karba ko? To in dai ka roƙe shi ya karba, to ya riga ya karba. Yanzu misalin ka yi ta roƙon aljanna, tunda kake kana roƙon aljanna. Ka ci sa'a wata ran da bakin mala'iku da kunnen mala'iku, ka jefa ko a azumi ko a sujjada ko bayan ka yi wata nafila ko bayan ka yi wani aikin alheri, ka yi addu'a ka ce Allah ya sa ka zama ɗan aljanna, Allah ya ce ku rubuta, shi kenan. Sauran duk bonus ne addu'ar da za ka yi ta yi, ya riga ya karɓa, kawai ka zama ɗan aljanna ba ka sani ba. Kuma za a tsare ka a rayuwarka kai ta aikin 'yan aljanna har ka mutu. Ka mutu kana cikin masu sallah, ka mutu kana cikin masu tauhidi, ka mutu kana cikin. Allah ya tsare ka da kaucewar zamani a ce mutum ya zo ya mutu a mummunan yanayi. Albarkacin addu'ar da kai ta shekara kaza ne ya riga ya karba. To shi yasa ba a so a yi sakaci da addu'a, musamman neman aljanna da kyakkyawar rayuwa duniya da lahira. Kansu annabi yana roƙon Allah, Allah ka bani aljanna, Allah ka bani rayuwa mai kyau duniya da lahira. Rayuwa mai kyau, rayuwa mai kyau. Ko ma me ake ciki dai Allah ya kyauta rayuwarka. Ka yi rayuwa a cikin mutunci da darajace a tsakanin iyalinka, kuma bayan ka mutu a bi ka ai taima addu'a. Ba wai dan kana daukan kuɗi kana ba mutane ba, ba wai dan kana da mulki ku kana sarauta ba, a'a Allah ya karbi rayuwarka mai kyauci. Allah ya sa kun gane. To shikenan sun makaraja. Sai annabi ya fita daga masallaci, ya fita daga ɗakin Ka'aba. Kenan yanzu wannan riwayar ta nuna mana ba ni sunan shi annabi ya shiga masallaci, amma ina so ku lura da wannan riwayar ta Bukhari. A ƙarara a cikin nassin da muka karanta ba a ce yusalli ba a cikin nan. Kun fahimce ni? Kawai Bukhari ya kawo wani hadisin annabi ya shiga ya daɗe lokaci mai tsawo sai ya fita. To wannan cewa da ya daɗe lokaci mai tsawo ya fita ɗin, malamai suke ta tafka saɓani. Wasu suka ce ba sallah ya yi ba, ya za a yi ma ya sallah a cikin Ka'aba, ai a wajen Ka'aba ake sallah. Wannan cewa yana sallah ɗin masu sharhi ne suka faɗa, masu ƙarin bayani ne. Duk da cewa za mu zo mu tarar da wata riwayar nan gaba, dan za mu zo mu ɗan tattauna mu ji me malaman suka ce. To annabi sai ya fita. Fastabaqan nasu, sai mutane suke ta gaggawa, sauran mutane kamar ya gaggawa, ai annabi ya shiga, mu ma bari mu yi maza mu shiga. Fakana daga cikin mutanen da suke ta gaggawa su shiga ɗin akwai Abdullahi bin Umar ibn al-Khattab. Awwala man dakala, shi ne mutum na farko da ya fara shiga Ka'abar bayan annabi ya fito. To yana shiga, ashe ɗan rakiyar annabin ba su gama fitowa ba. Fawajada bilalan wara albabi ka'ima, yana shiga sai tarar da Bilal a bayan ƙofar ɗakin Ka'aba. Kaga ashe tana da dai ƙofa a bayan ƙofar ɗakin Ka'aba, sai ga Bilal a tsaye. Fasa'alahu aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kai Abdullahi ɗan Umar da ka shiga kana ganin Bilal, sai ka ce ina ba wani dogon zance, kai ina annabi ya yi sallah, ni ma ina so ni sallah a wurin. Kun san shi dama ɗan bin sunna ne Abdullahi ɗan Umar ba? Ai ka ga inda ba don jin diddiginsa ba zai iya shiga kawai ya sallah. To amma sai ya nemi ilimi biyu, shin a cikin ilimin da ya nema a tambayar da ya amsa biyu za ta bayyana. Annabi ya yi sallah, sannan a ina ya yi sallah? Kaga an samu ilimi, a shi ana iya yin sallah a cikin Ka'aba? Shi kuma ya wannan ne don saboda tsabar kwaɗayin sirgin sunna. An ce a riwaya wata rana tafiya suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani wuri daji ne, sai tsuguno ya tama annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya tsaya ya daure dabba shi annabi sai ya dan gangara ya tsuguna a wani wuri shi Abdullahi dan Umar ashe ya haddace wurin a dajin yace koda wata rana tafiya za ta kama ni bawali zai kama ni ba inda zan yi sai a nan gurin ya gane bishiyar ya gane wurin annabi ya gama tsugunansa suka kai mai abin kama ruwa ya wuce ta shekaru masu tsawo wata rana Abdullahi dan Umar ya zo zai wuce ta wurin da shi da mutanen sai ce kutsaya kuma Allah ya kaddara daidai lokacin da ya zo wurin baya jin fitsarin kutsaya suka tsaya suna tsayawa sai ya je ya daure dabbarsa bai ce wai ku riƙe min dabba ba sai ya daure ta a wurin sai ya je sai aka ga ya tsuguna ya dan dade sai ya taso ya hau dabbarsa aka ce ya aka yi haka ya imam ya ce eh wannan wurin wata ran muna tafiya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya daure dabbarsa a nan inda na daure sannan kuma ya je ya yi tsuguno a can inda na tsuguna duk da cewa ba na jin tsugunan amma ina son Allah ya tashe ni cikin masu bin annabi masu koyi da annabi ya ilahi ya kaji a saman kallon kwaɗayi suke su kome inda annabi ya yi sai sun kwatanta to wai shi ne ba yanzu ake ta kwakwazo ana cewa mutane abu manzan Allah ake faɗa ta kuro mutane komai ku ce hukumai ku ce komai kun yi irin na annabi a to cewa aka yi koyi na ƙarƙana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira ba karamin riba bane Allah ya taimake ka kana koyi da annabi salin kaji cewa dan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin azumi litinin alamis kai ma sai ka dora wa kanka litinin alamis insha Allah inda rai da lafiya ka rinka yin azumi saboda annabin ka yana yi kaji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin qiyamul layli shikenan sai ka ce dan annabi yana yin qiyamul layli ni ma zan rinka yi kaji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yawan yin nafil sai ka ce ni ma dan koyi da annabi ko Allah ya tashe ni cikin masu koyi da annabi zan rinka yin nafil to wannan shine sunna din shine sunna ba a riga take ba ba kuma a kungiya ne mu ne ba aiki Allah shi ganar da mu to shine mutane suke ta gaggawa Abdullahi dan Umar yana cikin na farko waɗanda ba ni sunan shi suka fara shiga wurin shikenan fa ashara lahu ila al-makan alladhi salla fihi Bilal ya nuna wa Abdullahi dan Umar irin wurin wato zuwa wurin da annabi ya salla to kenan dai wannan riwayar ta Bukhari din ta tabbatar mana annabi ya yi salla a cikin Ka'aba tun daga Bilal ya nuna ga inda ya yi salla din qala Abdullahi dan Umar kenan sahibu sunna yace fa nasitu an as'alahu kam salla min sajdatin kash sai na manta ban tambayi Bilal ba raka'a nawa annabi yayi sajada anan gurin ana nufin raka'a dan ana iya ambatan sajada ana nufin raka'a na manta kash in tambaye shi shin raka'a nawa annabi yayi amma dai an tabbatar min dai annabi ba ni sunan shi yayi sallah a cikin Ka'aba a wata riwaya kamar yadda ta zo har yanzu a tirar ibn Ishaq ya tsaya a bakin kofar Ka'aba sai yake cewa ya ma'ashar Quraysh shi annabi kenan da ya fito ya ce ya ku taron Qurayshawa ya kalle su tunda damun kofar a saman take duk kofofi in kun lura kofa galiban ai a ƙasa take kana fita zaka abin nan amma ita kofar ɗakin Ka'aba sai an sa matakala a hauta kar ku manta wannan kofar fa annabi Ibrahim ya gina ta a haka har yanzu inda ka je wannan gurin annabi Ibrahim shi ya dasa kofar nan a haka so ba a canja ta ba kawai sai yan gyare-gyare da aka yi wa wurin ya tashi ya tsaya ya miƙe ya ce me kuke tsammanin zan yi muku wannan a fatu makka ne ai lokacin da aka shigo za a bude makka daga cikin bude makka shine annabi ya samu dama ya cire gumakan nan ba mun ga muku jiya ba mun karanta ya rushe su sannan kuma ya samu dama ya shiga dakin Allah har ya dade a cikin sallah kaga an yi budi da tsoro ake ji fa da fa cewa ake kaza sai ce to ya ku Qurayshawa ma'ana sauran kafiran makka gani na zo Muhammadu na shigo makka har na bude daki na yi sallah na dade a ciki me kuke tsammanin zan yi muku bayan masu gudu sun gudu suka ce tab Ibn Karim ai kai mun san da ne mai karamci iyayenka ma masu karamci mutumin kirki annaban Allah mai haƙuri haka suka gaya masa karka manta fa addinin su ya sha bamban su kafirai shi musulmi ba abinda muke tsammani gare ka sai alheri a lokacin da mutum ya taho da niyyar yaƙi da kaza da kaza da sauransu ana tsammanin zai karkashe su zai musu kaza sai ce musu izhabu fa antum tulaqa ku kama hanya ku kama hanya ku tafi na kyale ku a wata riwaya daman tun da farko kafin ya shiga ya ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan man dakhala dara ko bait Abi Sufyan fa huwa amin wanda suka gugudu suka je suka buye gidan Abu Sufyan waɗanda kuma aka rutsa su aka same su su kuma annabi ya ce duk ku tafi an kyale ku ku tafi ba za a muku komai ba Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallama a wata riwaya mursal na Abdurrahman ibn Sadiq an bawa bayan an fito sai annabi ya dauki makullin sai ya bawa Usman ibn Talha din dai ya ce to ga makullinka ya miyar masa manzo Allah ya faɗa ka riƙe har abada khalidan mukhalladatan har abada Allah ne ya ba ku kuma ba zan taɓa karɓe makullin nan daga hannunku ba kuma ba mai karɓan makullin nan a hannunku illa zalim sai azzalimi to gaskiya ina jin saboda wannan hadisin daiwa da wahala a ce har yanzu kwanaki wani ya taɓa gaya mun na manta ne yana ce har yanzu makullin Ka'aban nan har yanzu dangin waɗannan Usman ibn Talha ɗin su suke riƙe da wannan makulli har yanzu hukuma ba ta canja ba saboda annabi ya ce ba mai karɓan makullin ɗakin Ka'aban nan a hannunku da zuri'arku sai azzalimi ka ku ina jin ai waye zai da wannan hadisin ya haushe da ni ba zai yi ba kuma matsayi ne Allah ne ya ba su tun asali kun gane wannan قال حدثنا هيثم ابن خارجة قال حدثنا حفص ابن ميسرة عن هشام عن عروة عن أبيه أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة تنان كذا أنجى من السنة النبي يشجع مكة دزي شجع أولا فتح مكة دك كداء يشجع ودي ورين يكي أعلى مكة إن أنت أعلى مكة معنى أسمم مكة يكي شيني وانا مبرينا kada makkan ai tudu da gangare ne da akwai duwatsu an gane ko to wani wurin tudu ne wani gurin ƙasa ne to inda yafi ko ina tudu din kada ne to har yanzu wurin haka yake to ta nan annabi ya shigo sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda malam yadda ake lura da harkar annabi komai nasa an rubuta documentation kenan an yi documenting yau ga murin shekara nawa dubu mun amfana mun karu komi na annabi wannan shine sunnan komai annabi har ta inda ya shigo sai da aka gaya mana zai shiga ya je umra ma sai an rubuta ta ina ya shiga kofar masallacin Ka'aban ma ta ina ya annabi ya shiga saboda din annabi shine rayuwa ta kwarai zaman lafiyanka kai koyi da annabi ka bi shi iyayen da zaka iya yi قال حدثنا عبد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من اعلى مكه من كداء hadisin dai iri ɗaya ne, an gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ta inda ya shiga. To a ɗan yi min afuwa, wallahi na ɗan tashi bana jin abin nan. Kun san haka rayuwar take, yau ana ɗan jin dama-dama, yau kuma ana ɗan abin nan. Sai mu dakata ana insha Allah wani sati in mun zo sai mu ci gaba. Babu manzilin Nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal fatihi, masaukin da Annabi ya sauka a ranar fatu Makka. Abinda muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe, Allah ya mana afuwa, ya yafe mana. Wa bihadha alqadri kifaya, wa subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.